نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريتا تبتا دعلا مدوغة كنسركي ميقوى ميقومي وتتكن نعمة تغني تامة ya keɓanta rayukanmu har zuwa wannan lokaci, ya ba mu daman halartuwa wannan waje mai tarin albarka yau rana ta 7 ga watan Ramadana, wata mai alfarma, shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su. Bayan haka, bi'idnillahi ta'ala, za mu ci gaba daga inda muka dasa aya cikin surar Tauba, aya ta 36, inna iddata shuhur.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna iddata shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabi يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
الله تبارك وتعالى يناجي وإن عندك الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم للي لا يوم وتني أوجه الله تبارك وتعالى وما شاء بيوني أرانا الدائحة التي سمي دكسا أسكوا إن وتني ملاب وما شاء بيو أوقي ملاب وما شاء أكبر الله تبارك وتعالى يتي ونن شيني الديني مدينج domin haka kar ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni imma watannin nan gabaki daya zalunci mutum ya zalunci kansa da hanyar aikata sabon Allah da hanyar yin fito na fito da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala babu lokacin da yake zama halal haramun ne mutum ya zalunci kansa a kowane lokaci aikata sabon Allah a kowane lokaci dare ne rana ne watan Muharram ne watan Safar ne Zulqa'da ne Zulhijja kowane wata haramun amma kuma akwai lokutan da haramci yake bin tsanani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da waɗannan watannan sai zanto duk musulmin da ya zalunci kansa da aikata sabon Allah a cikin waɗannan watannan za a gallaza mai wato zunubin fiye da watannin da ba wa'annan ba kamar yadda akwai wajajen da idan mutum yayi sabon Allah kamun da Allah yake mai ya bambanta da irin kamun da za a mai idan ya aikata wannan sabon a wani waje wanda ba nan ba kamar mutumin da yayi sabon Allah a harami ko kuwa yayi irada mujarradin irada kaga hukuncin asali shine cewa idan mutum ya fara samun tunani na aikata sabo amma bai yi ba ba a rubuta mai wannan sabon bal idan ya bari domin Allah ma zai rubuta mai lada amma banda harami idan mutum ya je haramin Makka ya fara hararar hanzar din wani shi kai da wannan zai sha'afa ma in dauka wannan dadin ya riga ya kada wani babban laifi ba amma yadda kai iradar aikata laifi ba a harami amma duk da haka ba ana yi ba tukta hakan ana yi akwai wanda ba abin da yake kai shi wajen nan ba ce sai dai yayi bada ya biya da billahi Allah ya kare haka Allah ya halice wani sai mutane haka suke domin kaga jahannama dole a shigar da wasu Allah ya sa ba mu da rabo a ciki ba na mantawa akwai lokacin da wani mutum shan hannu yayi da wani kafin ya juya hantar da shi ya da daga UK ya zo contact din daga bakin da suna nan ya zo aikin umra ne daga London shan hannu kawai yayi da wani kafin ya juyo hansa din nan da zabiya da kuma a Makka kuma an ce kama yi irada kai niyyar kai tunanin za ka yi farna za ka aikata wani sabo kai ko sun zuwa ba yadda ba yanzu sun zuwa harami a kace na zinta balle sata amma duk da haka za ka ga wanda ya je shi satan nema ya kai shi tunda ya san za a zo da gaggashi da yawa mutane za a yi cinkoso za a yi yawa shi satan nan ya je Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da mu to hakan nan Allah ya cede wayansu lokuta kamar wayannan ashurul al-hurum dinnan ya zanto an haramta wato an tsananta haramcin duk wani aiki na sabon Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, kuma ku yafi mushrikai gabaki dayanku kamar yadda suke yakan ku gabaki dayansu. Mana malama suka ce idan suka dace yakan musulmai addu'a suke yi, za a ga ahlul kufur biktilafi milaliha suna haduwa kan musulmai. Za a ga kamar yadda aka yi a wayansu Ghazawat, za ka ga mushrikai da ahlul kitabi sun menene sun haɗu. Kuma abinda ya kamata a ce mushriki da ahlul kitabi ba abinda ya kamata a ce ya haɗa su, tunda shi ahlul kitabi ai yana ikirarin yayi imani da Allah, yana ikirarin yayi imani da Allah. To shi mushriki shi kuma bai yi imani da Allah ba, amma da yake adawa ce da tayyatar musulunci, ya kaga a ma'abota ta birshi ikhtilafi anwaliha, sai kaga suna haduwa akan yakar musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala yake ku mu'minai ku haɗu ku yaƙi kafirai gabaki ɗaya, kamar yadda idan su ma suka tashi yakar musulmai suna yakan musulmai gabaki ɗaya. Ma'ana ba a bar kowa ba, gabaki ɗayanku aka umarta, gabaki ɗayanku bidiyon istinda aka umarta ku fito. Idan aka yi shela na cewa a fita filin daga, shi yasa malamai suka ce wannan aya dalili ne akan sauke hukuncin haramcin yaki cikin ashhurul hurum, domin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala mubasharatan bayan wannan ayar da yake wa qatilul mushrikeena kaffa, suka ce wannan amrun am, umurni ne wanda ya bayar, wanda ya game mutane gabaki ɗayansu da kuma kowane lokaci. Maluma sun yi bayanai da dama, sun yi tafsiri, sun harhaɗo kawunan ayoyi masu yawa, suka yi istikhlasi zuwa da cewa akwai ka'ida wajen malamai wanda suke cewa aljam'u aula min al-imani, idan za a iya yin jam'i tsakanin nassoshi da ake ganin kamar zahirinsu ba daidai suke da juna ba, in aka iya harhaɗo kawunansu sun fi a ce an yi ihmali, an yi aiki da waɗansu, an ajiye waɗansu, muddin tarihi bai tabbata akan gabatar da wani akan wani ba, sai a yanke hukunci da nas kai bai, sai a ce to wannan hukuncin tunda wannan an samu jiki zuwansa ya shafe hukuncin da ya gabate shi kenan. Tunda ke idan muka duba, domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hasirin mutanen da ake cewa hawazin nan na abdali, ya wato a katange su, sun rundunar su sun gudu sun je Taif, sun je sun yi hisin sun katange kansu da Taif. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kewaye su na tsawon kwana 40, ya ci gaba da kewaye su hatta aka shiga cikin ɗaya daga cikin ashhurul hurum, sai suka ce ba a fara yaki, musulmai ba za su yi initiation sun yaki, ba za su fara yaki ba cikin ɗaya daga cikin ashhurul hurum, sai dai idan an fara yaki ne sai yakin ya ci gaba har aka shiga cikin wata. Suka ce a wannan halin babu ne, ko kuwa a'a abokanan gaban musulunci ne suka kawo musulmai hari a cikin ashhurul hurum, suka ce a wannan halin ba za a menene ba, ba za a nade hannu a ce ai a cikin ashhurul hurum ba, za a mayar da menene, za a mayar da martani, kamar yadda wayansu ayoyi suka nuna cikin suratul baqara da kuma surar da muke karantawa kuma za mu sake biyowa kan waɗansu ayoyi ala ayyaka Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni da yakar gabarai gabaki ɗayan su kamar yadda suke a kan musulmai gabaki ɗayan yake wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin kuma ku sani cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu tsoransa da masu takawa suka ce ku kasance cikin tsoron Allah a lokacin da kuke yin yaki domin yakin yana da ka'idoji ai sa'annan rajin jin tsoron Allah zai iya kai ga a samu jinkiri cikin nasara kuma zai iya hana ma samun menene samun nasara zai iya sa a samu jinkiri mutum ɗaya cikin rundunan idan ya aikata wani abu wanda ba na tsoron Allah ba zai iya jawo wa rundunan gabaki ɗaya bala'i kamar yadda ake ba da labari cewa a zamanin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda wani sai rundunan sun taɓa fitowa yaki da labari da suka aka gama yakin sun ci nasara sun dawo gida suka ba da labarin yadda al'amari ya kasance a filin daga suka ce sun fara yaki tun da safe amma ba su sake cin nasara ba sai dab da fadiwar rana aka ce Umar radiyallahu ta'ala anhu wa amsahu sai fashe da kuka aka ce amirul mu'minin amirin da kuka kuma ba nasara aka ce aka samu ba yace eh an samu nasara amma akwai jiki yace din ma ni da nake amirul mu'minin akwai wani abin da na aikata na laifi wanda yasa Allah ya dinke da wannan nasara da kuka samu a cikin daga ko ko ku a cikin kokorin dina da kuka tafita akwai abin da kuka yi na samu Allah shi yasa Allah ya dinke da wannan nasara da kuka samu domin haka Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu tsoransa bi aunihi wa nasrihi wa ta'inihi da taimakonsa da nasararsa da kuma goyon bayansa domin haka bal tahritu al isti'mali taqwa Allah fi sirrikum wa alanikum wal qiyam bi ta'atihi domin haka ku zanto masu kwaɗayin yin aiki da tsoron Allah a cikin sirri a lokacin da kake ci kai kaɗai ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah in babu wanda ke garin ka ai Allah na garin ka da haka ka zanto mai girmama garin Allah akan garin mutane idan to lokacin da kake cebe din nan ma shi ka bi a lokacin ka bi tsoro domin shaida a kanka a wannan lokacin shine wa shine Allah shi kadai ke ganin ka idan to kuna da tsoron Allah a lokacin da kuke a cebe a sirri da kuma lokacin da kuke a bainar jama'a kuma ku ji tsoron Allah kuwa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya musamman a lokacin da kuke filin daga kuke yaki da kafirai yace al-Imam Sa'di yace fa inna fi hadhihi al-hal rubbama taraka al-mu'min al-amal bi taqwa fi mu'amalati al-kuffar al-a'da al-muharibin zai iya yiwa a wannan halin mutum ya bar aiki da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala cikin mu'amalar wa'annan kafiran domin duk da cewa kafirai ne amma duk da hakan akwai laduba na yaki akwai abubuwan da aka haramta akwai abubuwan da bai halalta musulmi yayi ba a gare su kamar irin misalin abin da muka faɗi a bayanin baya ga game da ɗaya daga cikin sahabbai da ya kashe wani mutumin da yake kacewa la ilaha illallah la ilaha illallah da makamancin irin waɗannan hukunce-hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala yake innaman nasi
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقضوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم والله لا يهدي القوم الكافرين
الله تبارك وتعالى يقول للي النسيم زيادة في الكفر تكيري ذا kafirai suka kasance ahlul jahiliya suka kasance suna aikatawa aka ce kari ne cikin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru ana fatatta waɗanda suka kafirta da wannan wato abinda ake cewa annabi jinkiri cikin me cikin kasancewan suna wa addinin Allah suna wa addinin Allah hila wannan na daga cikin shiyar da mutane suke yi ba yau aka fara yin wannan ba mutanen dama wayannan ma'abota jahiliya abubuwan da suka rabu tare da su cikin addinin annabi Ibrahim ma ba su bar su a yadda suke ba sun yi ta cancanzawa Allah tabaraka wa ta'ala yake yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwaqi'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah sun kasance suna halalta watannin da Allah ya haramta a wani shekara sai su halalta wayannan watannin a wani shekaran sai su haramta sai su mai gurbin watan da suka halalta a wannan shekaran su mai gurbin wannan watan da wani wata daban wanda shi halal ne shi kuma sai su haramta shi sai su to watannin hudu aka haramta ko an haramta yin yaki cikin watanni biyu to shikenan idan su kuwa suna son su yi yaki sai su ce mun mayar da watannan na Zulhijja dinnan mun mayar da shi ya zama Shawwal sai su canza watan suna domin su yi abin da Allah ya haramta kunga sun halalta Zulhijja a wannan shekaran ko kuma haramun ne to Shawwal sai su mayar da Zulhijja na shekaran nan da suka haramta sai su mai gurbin shi da Shawwal na shekara mai zuwa wai suna son su biya bashin watannin da Allah ya haramta liwaqi'u iddata ma harama Allah idan sun halarta wata biyu ne cikin hudu sai su mai gurbin wata hudun nan cikin watannin da suke halal ne sai su halarta haram su mai gurbin haramun din da halal domin su dace da adadin watannin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a yanayin yin hakan Allah yake fayuhillu ma harrama Allah sai zanto abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta su kuma suna menene suna halaltawa sakamakon me zujjina lahum su'u a'malihim an kawatawa waɗannan kafirai munanan ayyukan aiki ne ba mummuna amma aka tawata aikin an tawata aikin wallahu la yahdi alqawma alkafirin shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane kafirai al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala yace a cikin wannan abinda kafirai suka aikata a cikin wannan aya akwai abubuwa kaman hudu abu na farko yake annahum ibtada'uhu min tilqa'i anfusihim waja'aluhu bi manzilati shar'i Allah wa dinihi wallahu wa rasuluhu bari'an min abu na farko sun kirkiri wannan aikin canza wa shari'ar Allah wajen zama kamar yadda muka bada misali cewa ɗaya daga cikin kasashe an taɓa jinkirta sallar nidi sallar nidi shari'ar Allah ne kuma akwai sanannen ranar da ake yi akwai abubuwan da ake dubawa a shari'a a san cewa yau ranar sallah ne sai a ce yau gobe ce ranar sallah amma an postpone zuwa wata rana wannan zai zama bid'a kenan babu wanda yake da ikon yin haka domin babu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa hurumin ya shar'anta masa cikin addininsa wa minha daga cikin abubuwan da suke yi annahum qallabu ad-din faja'alu al-halala haraman wal harama halala sun juya addini sai suka bayar da abin da yake haramun ne suka halalta abin da yake halal ne kuma suka menene suka haramta ومنها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله سوء جنسوا سنة جنسوا الله وعيو وكما باين الله سيسي يودا لباين الله في أي باليدي فأبا الله حرم دوانا وطن من الشكنا أي سيمو حلل تودتا سيمو نينك وانا وطن فانا ثلاثين فو إشرين ترى سيمو هي أبدا الله جسو kaga a wannan halin mutum ba Allah yake wa biyayya bace na ai me yake bauta san zuciyarsa afara inda mali tafa da ilahu hawa wannan shine ne bauta wa zuciyar san zuciyar da yake bauta wa minha daga cikin abubuwan da za a fahimta da cikin wannan aya anna al awaid al muqalifati lil shar'i ma al istimrar alaiha يزول قفها عن النفوس وربما ظن أنها أوائل حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل ولهذا قال يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله يجي إلى رجل فإلو جنسي وانا آية شيوة أبو بودة فكذلتوا مخالفة في تشريع الدين كايش يوم kayi gobe kayi gobe kana yi kana maimaita har ya zama maka al'ada duk da cewa asalin abun mukhalafa ne asalin abun sabon Allah ne yace idan aka yi istimrari akan sa aka zo ana yin shi kullum yace yazulu qutha anil nufus sai kana jin cewa abin da ake yi babu kyau har za ka zo ka dinga ganin cewa ai babu ne ai babu ne kaman irin society din da muke ciki yau wani akwai wani dan uwa da ya haifi wa'ansu daga cikin yaran da Saudiya yana karatu da suka dawo ku sau da zama aka kawo ya kawo ya dawo da yaran da Nigeria ya gama karatu wata yar karamar yarinya ita ba ta taba ganin faraitin mace ba a ce mace ta fito yawancin shigar da ake yi sunan shi firara ne ai idan ta taso a mujtama din da akwai hikima mata ba su nuna farajin su da ta zo dawowar su gusau karamar yarinya ta fito waje tana kan wasa farkon dawowar ita ta ga wata kafira daga jerin sket daga jerin kaya tana yawo a anguwa ta zo wucewa yarinyar da ta daga kai ta gani sai ta rugo cikin gida ta gudu tana cewa uryana tana kuka tana cewa tsirara na gama tsirara tana ihu tana kuka ta firgita ta ganin wannan manzar da kai yanzu ka zo wucewa a titi ka zama mini skirt kai kamar ba ta baka danta ba ko ya kai ya zama haka ya zama wato manzor mu'tad shi yasa bai da kyau zama abin da ake yin sabo ko irin sabo ne yanzu ne tsari idan namima ake yi ana yi da mutane in aka zauna a majalisa ai da wani a bayan sa zai ta zancan wani ne yana zuwa wajen sai a canza fakita kaga ana yi da shi a bayan sa kenan ko tun kana jin abun tun kana hanawa Allah kai da Allah zaka takura mana abin da muna jiran mu waye tun ka daina hanawa kana kyamar abun a zuciyarka amma kuma ka ci gaba da zama a wajen har ka zo ka saba da jin abun har abun ya zo ya fi jininka ka daina ganin cewa wani laifi ne ma ake yi in kana ganin laifi ne ma za ka daina ganin ai wannan babu ne mai girma ba wannan kuma al'amarin haka take kai har ya zanto masa al'ada har ya zanto ba su jin kunyan Allah kawai kai tsaye za su ce mun canza wannan watan kamar mu ne muke yi Ramadan din nan munyata za mu yi azumin wata Ramadana iyadan billah mace mu ce a sai yanzu muna April ko mu ce sai August sai mu ce sai watan August za mu yi kwana 30 wannan kuma al'amarin haka take tabi'an mutane haka yake akwai wani bawan Allah lokacin muna sabi muna ni ban bauta wa kasa ba amma na yi wa kasa hidima muna wa kasa hidima lokacin amir din mu yake bani labari yace lokacin da aka kawo su lokacin da suka zo biyu ke karatu yace wallahi lokacin an kawo su matasa daga makaranta sun samu tarbiya ta addinin musulunci sosai sun san hadarin da ke tattare da ganin tsaraiki cakuduwa da mata da sauransu din yake wallahi farkon zuwan sa jami'a yake yanzu to bai da option sai ya hawo akwai irin dogayen motoci da ake kwatan ɗalibai daga hostel zuwa makaranta din yake tun da banza zabi na kan shiga motar amma tun lokacin da na hawo motar har lokacin da zan sauka kuka nake yi yake farkon zuwan sa jami'a yake kuka yake yi da hawaye hakan ne zai dawo gida amma bai da zabi motar zai hawo yake amma Amir lokacin da nayi muka yi sinanta daya sinanta biyu ni ma na zo na zama dan jami'a hawaye na suka bushe domin ta'awwada ala menene ala nazar ila hada ala ru'yat hadhihi almuntara ganin abu kullun din kana zaune a cikin shi yana kewaye da kai tun kana kiyamar abun da kadan da kadan da kadan da kadan kiyamar abun da nake yi din nan zai mene birthday din nan birthday din nan da ya zanto a cikin musulmai wadanda ba su yin birthday yanzu sai dai ka kirga su da yatsar hannunka dan ba su da yawa dan haka yatsar hannu zai kirga su birthday din nan abu ne fa ya fito bare kowa na kyamar sa idan aka ce Alhaji wani ko malam wani yayi wa dan da birthday sai ga kowa na jin haba birthday kana musulmi hadda awamun nan hadda gama garin musulmai suna ganin haba ya za a ce musulmi yana wannan yau ba yau kusan kowa illa man rahim Allah wani ba zai ce maka yana yin birthday ba zai ce I am plus one today ko kuma wani ya ce maka wai shi minus one duk natijar daya ce ina ya dau asali kai hatta qur'ani ya daddace qur'ani ya tarbiyyantar da muke wala taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa kai koyi da yahudawa da nasara hatta idan akwai wani salon magana ko kuwa wani nau'i na ta'abi wato wani salon yin magana da su ne suka tahara da shi maganan a karan kanta in muka auna ta a shari'a ba haramun bace an haramta mana yin koyi yin irin magana duk da cewa idan da za mu auna magana abinda suke faɗi din haramun ne muka ce a maganan turarta ba haramun bace amma su ne suka tahara da wannan lafazin an haramta mana yin koyi ina ga aiki za ga uba ya yi birthday matan gidan ta yi birthday ɗan gidan da baki ɗaya sun yi birthday abin ya kai ga lokacin da ake rikicin bandit din nan suka tsananta kai wa mutanen zamfara hali wayannan cabinet din nan na shugaba Muhammadu Buhari suka yi kwana da shi suka kai shi Dubai suka je su mai birthday dan kar a ce an yi a Najeriya ana kashe mutane ana zub da jinin mutane kuma kana yin birthday shi yasa shugabanci matsalar da shugaban nan ya samu shi Buhari din nan mutumin kirki ne kowa na mai shaida da haka hatta waɗanda ba musulmai ba suna mai shaida da haka koda kai da kafin zuwan sa kai ne kuɗi ne yau ka talauce sai nufin cewa Buhari ba mutumin kirki ba kuma kai haka Allah ya kaddara cewa zamanin Buhari za ka talauce akwai waɗanda kuma suka yi kuɗi a zamanin Buhari da haka talaucewanka da arzikinka da duk bai da alaka da wannan ya kamata mu fahimci wannan mutumin kirki ne amma a yin a gudanar da mulki shugaba kadai kirkin sa bai sa gudanar da mulki yayu kai ya kirki ne kana zaune a sama amma mutanen da suke kewaye da kai wakilanka ministoci ne amma permanent secretaries ne waye waye ne mafi yawan su mabadanata ne zaka ji nasara ba zai taba yiwa ka ji nasara ba shi yasa ai malamai suke cewa al-Imam Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala yake cewa at-tarbiyatu wat-tasfiya sai an yi wa mutane sai ya zanto idan kai mutumin kirki ne kuma kana da kishin kai gyara kana da kishin kana son ka gyara al'amuran ka san kana son ka gyara abu a daina sata a daina yin kaza a daina yin kaza in kai na kirki ne to dole ya zanto kana da ministoci permanent secretary gwamnoni ciyamomi na local government masu irin tunaninka masu jin tsoron abin da kake jin tsoro kana jin tsoron kai tsada kana jin tsoron Allah zai sai da kai ya tambaye ka amma kuma ka sa barayi su ne masu kulawa da tattalin arzikin kasa kana da barayi su ne masu kulawa da harkokin tattalin arzikin kasa su ne masu aiwatarwa domin kai aiwatar da zai zai a ko'ina ba sa'annan mu sani shugabannin nan abin da ake son su sani yawancin lokuta shi suke sani abinda jarida a yanzu ka iya cewa yana karanta jarida jaridar da na ga dama shi zan kai mai ai duk wannan abubuwan ana tsarawa domin haka gudanar da mulki sai an tarbiyyata da mutane mutumin da bai da tarbiyya ma in yaje can zai narke ne in yaje can narkewa ne shi yasa kullun idan naga abin nan Sheikh Isa Fandani nake godewa Allah akan yadda Allah ya kare shi ba kowa bane zai shiga wannan wajen kuma ya kasance yadda malam ya kasance har yanzu ba da Allah ya jarabce mu da malam da mu da ire-ire kuma yawa gari da sai ga gari da nuna su zalin da shi kaga da sana ana ba su mulki yanzu nan za su zama wannan wajen wani tarin ne wanda yake in kaji abin da ake a wajen za ka kwaci takalmin ka ware yanzu amma kuma wannan bai nuna cewa ba za a ratsa wajen ba a bar wa mabarnata a bar wa mutanen da ba su da tsoron Allah amma dole sai ya zanto wanda zai tafi wannan wajen yana da tarbiyya shi ba yana da tarbiyya tsayayye ne mustaqimi ne kuma tsarin da ake gudanarwa din nan mahaukaciyar tsarin nan demokradiyya nan ba zai baka dama ba domin ka zo ɗaya an ai akwai concession da yawa da za ka yi kafin ma'aikata an baka ticket ɗin da ka yadda an baka ticket ɗin kana ji kana gani mutanen da ka san su barayi ne kai ka san su barayi ne duk duniya an san barayi ne kana ji kana gani kai za ka naɗa shi minista domin tsarin ya farlanta maka shi ka yi conceding ne a an yi an haɗo fashi ɗin can su ne suka zo suka taimaka maka ka zama shugaban ƙasa to irin waɗannan difficulties sun suna nan sannan Najeriya ba kasa bace ba wata karamar office bace wannan Najeriya kasa ce wanda akwai a lot of complications a ciki shi yasa sata ke da sauki a Najeriya EFCC sun yi retrieve da kuɗi kusan biliyan 14 accountant din EFCC shi kuma ya kwashe biliyan 10 da wani abu to biliyan 14 biliyan 10 in an zaɓi biliyan 10 a Najeriya to wa zai sani wannan ɗan karamin barawo wannan ai karamin barawo ne wanda yake biliyan 10 nan biliyan 10 ai karamin barawo ne wallahi karami sosai su masu zaɓen in suna jin magana nan sun san wannan karamin barawo ne yanzu yake koyan zaɓa bai ma fara ba bai iya ba biliyan 10 don kasan akwai dukiya akwai arziki babbar kasa ce amma kuma a takarda kasan za ka ga zazu a aiwatar da takardu da muke da shi na tsari da sauransu da kasan ta tafi lani lafiya amma kawai kasan a takarda a kan takarda kawai take a aikace wani abu daban ake yi in kana aiki a office an kawo maka kudi da baka cancanta ba, ku biyar ne a department, mutane hudu sun karba, kai baka karba ba. Wata ne zuwa an sake kawowa, sun karba, kai baka karba ba. An yi wata uku, hudu, biyar, shekara ɗaya, biyu, sun fara siyan motoci, kwalik ɗinka sun siya fili, sun fara gini, shedan zai fara ɗiga ka, wallahi za ka mutu da talauci, kaza 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 kaza, kana ci kana gani, za ka ga mutum ya zo aiki karfe 12:30, aikin da ya kamata ya zo karfe 8, ya kuma tashi a aiki karfe 3:30, amma zai rubuta overtime. Bayan gwamnati tana bin shi bashin awa nawa 9, 10, 11, 12, gwamnati na bin shi bashin awa 4 da bai zo ba da safe ba, amma kuma zai rubuta wa gwamnati bashi, yana kan gwamnati bashi, amma shi ba azzalimi bane, shi ba azzalimi bane. Masu poster din nan sune azzalimai, gwamnoni da senatoci da chairmomi da sauran su kadai ne azzalimai. Alhali a tsakanin mu zaluncin da muke dandana wa juna ma tukunna na daban ne, zaluncin da muke dandana wa juna na daban ne. Na haka in ka shiga irin wannan environment din, sun kana ganin ka ba, ai wannan haramun ne, ai wannan haramun ne, ai wannan haramun ne, da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan, za ka daina wa waɗanda suke yi nasiha, za ka daina wa waɗanda suke yi maganin cewa bai da kyau, kai ma za ka fara tunanin mene, za ka fara tunani. Shi ne yasa wancan mai fatawa na biyu din nan cikin wancan hadisin ya ce wancan mutumin da ya kika ya kashe mutane 99 ya zo ya kashe wani mai fatawa na biyu din nan na farko ya kika dani, ya ce mai lallai inda kake zaune din nan mutane ne mabarzata, ba zai yiwu a ce kana zaune cikin mutanen kirki ka dinga yin kisa ɗaya biyu uku har kan 99 ba zai yiwu ba. Garin in ka je ka bincika masu irin wannan laifin a garin ba kai kaɗai ba ne. Shi yasa ya bashi shawaran cewa ya canza wajen zama, ya yi hijira daga wajen nan, ya canza wajen zama, ya je inda zai iya fara sabuwar rayuwa, inda zai abandana ɗan tsoron da rayuwa da yi da na sakon Allah tabaraka wa ta'ala. Domin haka sabo da ganin abin nan sakon Allah da aikata sakon Allah, in ka aikata yau ka sake aikata gobe ka sake aikata, zai zo ya fi jirinka har ka zo ka ga can kana ganin astaghfirullah astaghfirullah har ka daina neman istighfar, kana ganin ai kawai daidai ne a cigaba da yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya kare. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu la yahdil qauma qauman kafirin, shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suka kasance kafirci, suka kunduma cikin kafirci, zukatan su suka karyata Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'annan mutanen ire-iren su falau ja'atuhum kullu ayatin lam yu'minu, da ayoyi da baki ɗaya za su zo a gare su ba za su yi imani ba. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ardh aradhitum bil-hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fi الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا هو أن مكوك الإيمان ميسا إذا أجت يمكوك بدو دياج أتفركم ألا استاقلتم إلى الأرض sai ku yi nauyi zuwa ga kasa, ai takasaltum sai ku yi kasara. Araditum bil hayati dunya min al akhirah, shin kun yadda da jin dadin rayuwar duniya ne akan lahira in mutuwar ne ma ai idan aka take mutum a filin jihadi ai ya rabauta wannan rabon kuke gujewa sai kuke fifi da rayuwar duniya akan wannan rabo da za ku samu a lahira sanadiyar yin yaki a tabarkin Allah tabaraka wa ta'ala fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil menene jin dadin duniyan nan idan aka kwatanta da na lahira ba ci kadan cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace jin dadin duniyan nan gabaki daya yana daidai da idan ka sanya yatsanka a cikin teku ka daga yatsan sai ka duba menene yatsan ka ya dibo na teku a cikin hadisi yace fa ashara bi sababatihi sai ishara da sababarsa yace idan ka toma yatsan nan ka daga ruwan bogijin nawa za ka diba tekun ma ya san an yi wani abu ne yace to idan yake abinda ka yi wurin nan shine jin dadin duniya in akwai jin dadi kenan duk wani abin da ake cewa jin dadi a duniya in ka zo na kai nazarin shi da kyau zaka ga cewa yana da wani bangare na rashin jin dadi menene abin da ake jin dadin shi a duniya wanda bai da wani bangare na rashin jin dadi babu shi dan haka asalin rayuwa shine rayuwar da za a yi a ina za a yi wato a lahira shine asalin rayuwa wannan aya itabi ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa wato waɗanda suka fitowa yakin Tabuk tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yakin lokacin da ake cewa wannan yakin a lokacin abubuwa sun tsananta kuma lokaci ne na abito yaki ana tsananin rana ana karancin abinci dan haka sai zanto waɗansu mutane ba su da uzuri sai suka zo suka ce su ba za su iya zuwa ba waɗansu daga cikin sahabbai su kuma sai suke jin nauyin cewa kai in muka fita yaki a wannan lokacin za a sha wahala gashi inda za ka bi kasar Sham ba tafiya bane wato nan kusa ba sai zanto suna jan kafa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa itabi yayi masa magana cikin lafazi mai kaushi yace me yasa idan bayan ya kira su da imani me yasa idan aka ce muku fito da yaki a tafarkin Allah sai ku dinga yin nauyi ba ku san ku fita bayan kuma kuna da imani me yasa ba za ku yi aiki da imani ku me yasa ba za ku yi aiki da imanin ku ba domin ku fito tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a kare addinin nan a ciyar da addinin nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala sai mashi ishara zuwa ga cewa idan rayuwar duniyar nan ne fa to babu dadi a cikin ta idan dadin da ke cikin ta idan aka kwatanta da lahira to dadi ne fa kadan kamar yadda yazo cikin wani hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mutumin da ya zanto shi ya fi kowa talauci a duniya a rayuwar duniya ya kusan ya fi kowa shan wahala amma kuma yayi hakuri ya bauta wa Allah ya bi Allah amma rayuwarsa da baki ɗaya wahala ya sha aka ce ranar tashin alƙiyama idan aka sa cikin aljanna aka fito da shi aka tambaye shi ka taɓa shan wahala zai rantse da Allah yake ma ra'aitu buksan qat yace ni wahala ni ban ma taɓa jin labarin wani abu sunan shi wahala bai minki ɗaya aljanna ba aka sa ki aljanna aka fito da shi aka tambaye shi ka taba jin wahala ne ki shi bai ma taba jin sunan wahala ba mana daga koma ki aljanna a fito da shi history din wahalan nan ka bayyana daga kan an yi deleting daga memory din sa hakan nan yubta bi an an rajul min ahli dunya mutumin da yake da kowa jin dadi a duniya nan amma kuma kafirci da kafirci yayi habi da Allah in aka toma shi cikin wutan jahannama ba wai za a barci bane a cikin rana daya ko kuwa sati daya a ko wata daya a za a koma shi ne a fitar da shi a tambaye shi hal ra'aita na'iman qat shin ka taba sanin wani abu sunan shi ne ma ka taba jin dadi ka taba sanin wani abu sunan shi dadi zai rantse da Allah yake ma ra'aita na'iman qat ni ban ma taba ganin shi ba balle nan da nashi amma kuma a duniya ba shi yake kowa jin dadi shi yasa ai abubuwan da muke na ibada din nan yanzu kamar yadda nake faɗa wa wani kasu da za a ba mu zabi a ce misali azumin nan da muke yi babu laifi in kun ga dama ku yi za a ba ku lada in ba ku ga dama ba za ku iya bari ba laifi za ka ga cikin mutane 100 mutum ɗaya ne ke azumi muna yi ne domin ba mu da me ba mu da zabi ya zama menene ya zama dole sai muke jure rashin ci da rashin sha da kamewa daga mu'amalan iyali tun daga ketowar alfijir har zuwa fadiwar rana muna wa wane ne biyayya da hadar muna wa Allah biyayya to kaga wannan wahalar da ake sha wannan jure wanda ake yi Allah tabaraka wata'ala zai maka sakayya da shi za ka manta kwata-kwata masu azumi ma ana kiran su min babin khash a ranar dashin alkiyama suna da kofar da su kadai suke shigowa daga wannan kofar Allah tabaraka wata'ala zai karanta su a wannan ranar a ranar dashin alkiyama domin mutane ne masu azumi dan haka wayannan abubuwan da ake yi domin a yi wa Allah biyayya ai darrabawa ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ibadan kenan ai shi ake cewa ibada za ka yi wa Allah biyayya fil manshab wal makra lokacin da kake da nishadi da kuma lokacin da baka da nishadi baka jiwa kai yau din nan I am not in a good mood ba zan yi sallah ba kaga kuwa duk mutumin da aka wayi gari musulmi ya faɗi haka a fara bincikawa bai haukace ba in yana da hankalinsa wannan sai ake mai to malam je kai sallah in ya ce ba zai yi ba to sai a shiga marhalan istitabarsa kenan domin ba ka cewa kai musulmi ne kuma ka ce wai kai abinda zai determine ɗin ka yi sallah ko ba ka yi sallah ba shi ne mutu ɗin kaga ba musulunci ba ke za ka yi sallah sawa'un kana da lafiya sawa'un baka da lafiya sawa'un kana zaune gari ko kuwa kana tafiya za ka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya za ka bi Allah tabaraka wa ta'ala da ya farlanta maka yin sallah duk wa'annan wahalhalun za ka yi su ne a nan duniya baka ganin idan aka tambaye su kam labistum fil kam labistum fil ardi adada siri ranar zafi alkiyama ta ce wai shekara nawa ne kuka yi a duniya ne sai su ce ni labitna yawman maluma suka ce suka ce labitna yawman mutumin da ya shekara 70 ba in aka tafi shi aka ce shekara nawa kai a duniya sai ce kai yini ɗaya ne ba a ban ya ce yini ɗaya ce ce a au ba da yau ina ganin ban ma cika yini ɗaya ba wani ɓangare ne na yini ɗaya muka yi a duniya duk rayuwar nan gabaki daya shi yasa duk halin da ka tsinci kanka kai hakuri rayuwar da kake gani wani dan karamin lokaci ne wallahi kuma zai zama labari kai kokari kai ma ka dinga hana kanka bacci baccin nan fa da kake jin dadi kake yi yake hana ka ko da raka'a biyu na kiyamul layli baka iya yi cikin dare baccin nan na jiran ka a kabari za ka yi akwai mutanen da sun duk ban shekaru suna suna kwance a kaburburan su suna kwance a kaburburan su da haka ka hana idon ka bacci ko da minti 10 ne na minti 15 na minti 5 ka bacci to alfajir idan zo kai ma kana da nasibi na yin istighfari nasibi na yin sallah ko da raka'a biyu domin ita duniya nan in bacci ne kake jin daɗi in abinci ne kake jin daɗi in mene ne kake jin daɗi to wallahi jin daɗi jin daɗin na lahira in aka kwatanta da na duniya abu ne kaɗan illa tanfiru yu'adhibukum azaban alim
illa tanfiru yu'adhibukum azaban alim wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a
Allah tabaraka wa ta'ala yace imma ku fito da yaki in ba ku fito da yaki ba yadda aka umarce ku yu'adhibukum azaban alima Allah tabaraka wa ta'ala ya gargaje shi ce Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da ku azaba mai radadi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda ترجمان القرآن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يا كاوى مجانا تنشيوا يتي استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب ما زال تسلم يا أمرتي وإن سمتاني وانا فنقري لك كل عروة بيتو ياجي فتفاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابه سي سكا يتفاقل سكا جنوين بيتوها duka kuma kibitowa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hana su ruwan sama sai zato wannan ne azabar sanadiyar kin fitowa yakin nan da manzo Allah ya umarce su Allah da munasabar kasancewan Allah tabaraka wa ta'ala yake idan ba ku fito ba Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da ku azaba mai radadi sa'annan ka sani wa yastabdil qauman ghayra ay li nusrati nabiyhi wa iqamati dini kuma zai mai gurbin ku da wa'ansu mutane wadanda ba ku ba domin su taimakawa annabinsa kuma su tsayar da addininsa duk wani abin da kake yi kana kan wani fagar Allah yana amfani da kai wajen aiwatar da wani abu na addini to kar ka shiga gururi kar ka shiga yaudaran kanka kana ganin kanka kai wani abu ne wani idan ana kwamiti din masallaci ana harkan masallaci bankin masallaci da sharan masallaci wa'azuzzuka da ake a masallaci ya ake tsarawa ya za a gudanar harkar addini harkar da'awa yaushe za a je can nawa za a bai wa incan barayun akwai masallacin da za ka ga an haɗo kan mutane masu gudanar da irin wa'annan abubuwa kuma duk inda mutane suka haɗu za ka ga ana samun saɓani wani idan aka samu saɓani zai ce na fasa zai ce ni na daina wani a limami ne a masallaci ce na daina ma wa'azin nan na kutuban nan tun daga yau na daina yi ɗan kwamiti su zo su yi tunda yana ganin ɗan kwamiti ɗan babu malami a cikin su ko da haka shi kan ba zai yi kutuban nan ba ya daina kutuban nan an fusatar da shi to ka sani aikin addini Allah tabaraka wa ta'ala idan dukkanmu yau ɗin nan muka ce ba za mu yi addini ba Allah zai mai gurbin kuma Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda faɗa cikin suratu Muhammad yace in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah zai kawo mutanen da suka fi waɗanda idan ya kawo su ya canza ku da su ba za su kasance kaman ku ba da haka har kullum mutum ya danga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wani aikin alkhairi da Allah ya datar da shi zuwa ga aiwatarwa cewa ya Allah kar ka mai gurbi na da wani Allah ka tabbatar da ni akan wannan aiki na alkhairi kadan ka dai da ganin wani abu ya faru wani abin da yake sa yake hakan yana ganin yau in na fasa za a rasa me yi wani tunanin sa kenan idan shi ba ilimi bane kudi yake bayarwa sai ce na yi fushi yana ganin ai ba ni nake bayar da kuɗi ba na a samu a sa mai a mota a na a gyara mota shi yake motar ma kaza kaza da haka in dai ku shi zan ga yadda za ku yi to tunda addinin ba na ba gadon kowa bane zaka kuwa ga yadda Allah zai yi da addinin sa addinin zai ci gaba kana nan kana da rai kana kana kallo kuma yana ci gaba kuma Allah yi babu Allah tabaraka wataala ya gargadi sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace idan suka ji fita suka bi suka ki fitowa da yaki kamar yadda aka umarce su Allah tabaraka wataala zai canza su ya mai gurbin su da wasu wala tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka kuma idan Allah ya hada ba za ku cutar da Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah tabaraka wataala akan komai mai iyawa ne babu abin da ya gagare Allah babu abin da ya gagare Allah tabaraka wataala akwai wannan hadisin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akan istighfari akan sabon Allah da kuma istighfari Allah tabaraka wataala yake cewa ya halicce ku ku bayi ne masu sabo idan kuma kuka yi sabo kuka koma zuwa ga Allah zai gafarta muku idan aka wayi gari babu babu mai sabo a cikin ku inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Allah zai shafe ku gaba ki ya kawo wadansu waɗanda ba ku ba ko ai hakan ba zai taɓa yiwuwa ba domin sunan Allah at-tawwabur rahim al-ghaffar zai zanto bai da afani kenan to ya gafartawa amma wannan bai nufin cewa an ce kaje kai sakon Allah ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya san ba za ka kubuta ba idan ka fara cikin sakon Allah sai kai ne sai ka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka tuba illa tansuruhu wannan ina ganin ba za mu iya fassara wannan ba al-imam al-kathir rahimahullahu ta'ala yake waɗannan ayoyin waɗanda suka gabata waɗanda suke gargadi suke umarni da abitu yaji gaba daya kuma yake gargadin cewa wanda bai fito ba Allah tabaraka wataala zai azabtar da waɗanda ba su fito ba kuma Allah zai mai gurbin su da wayar su akwai daga cikin maluma waɗanda suka ji akan cewa waɗannan waɗannan ayoyin ina ganin bari wannan bayanin munasabar su suna cikin ayoyin da zamu karanta a gaba zancen cewa shin an shafe hukunce-hukuncen da suke cikin wannan ayoyin kuma hukunce-hukuncen suna nan har yanzu malamai sun yi muhawara wato akan haka sa'annan idan aka samu wani hali na yaki sun cin wajibi ne mutane gabaki ɗaya mai lafiya da mara lafiya makaho da mai gani dukkansu shin wajibi ne su fita ko kuwa a'a ba wajibi ne bane ba za a iya karban uzurin mutum ko ba za a iya karban uzurin mutum ba don an yi lokacin da aka ce babu mai uzuri kowa ya fito kawai to babu mutum mai yana da lafiya ko bai da lafiya ko yana gani ko baya gani ko wani irin hali yake ciki an ce kowa ya fito to za mu zo mu yi wannan bayanan bi tafsiri idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe wallahi ta'ala a'lam na'am abu na farko da ya kamata mu sani shi ne cewa kasancewar mace tana da juna biyu ko tana shayarwa ba dalili bane na shan azumi domin akwai mata waɗanda suke da juna biyu suke yin azumi akwai mata waɗanda suke shayarwa kuma suke iya yin azumi har da shayarwa don haka ba wai shike nan tunda mace tana da juna biyu shike nan babu ita babu azumi ba a ko ko a tunda tana shayarwa kai tsaye babu ita babu azumi ba amma kamar yadda tambayar yake tana fuskantar barazana malama sun yi bayani da dama farko matsala ce da malamai suka yi sabani kamar yadda nake fadi shekarun baya da ake tambaye ga wannan tambaya maluma suka ce mace mai juna biyu ko ko mai shayarwa idan ba za ta iya yin azumi ba azumi na wahalar da ita matuƙa ba za ta iya yi ba idan ta sha azumi domin tsoron kanta khaufan ala nafsiha tsoron cutar da kanta shi yasa ta sha azumi wannan matan za ta biya azumin da ta sha kawai kwanaki nawa ta sha watan gabaki ɗaya ta sha an yi ramadana da ya wuce ta sha an yi ramadana din nan kuma tana sha za ta lissafa azumi nawa ne sai ta sha sai ta biya domin ana kwama ta ne da almarid alladhi yurja burquhu wanda yake rashin lafiya nau'in rashin lafiyar sa mu'aqqat mace ba za ta kasance cikin hali na juna biyu har abada ba ba za ta kasance cikin hali na shayarwa ba har abada ba abubuwa ne wanda suke da tawfiq tana yayi yaron da take shayarwa aibo to idan ta yayi yaron da take shayarwa idan ta aibo sai ta yi azumin idan ba za ta iya yi ba domin shayarwa in ta yayi yaron da take shayarwa ta da menene sai ta yi shari'a musulunci ba ta yi gaggawa ba a kan irin wannan mutumin wajen biyan azumi suka ce idan ta sha azumi ne domin jin tsoro a kan ɗanta da ke cikin mahaifa ko kuwa ɗanta da take shayarwa idan ta tashi rama azumin za ta rama azumin da fidiya za ta dinga rama kwanakin da ta sha kuma tana ciyar da miskini ɗaya wajiba ɗaya tana ciyar da miskini ɗaya wajiba ɗaya idan ya zanto ta sha azumin ne domin tsoro a kan kanta da ɗan da take shayarwa ko kuwa ɗan da ke cikin mahaifanta a wannan halin ma suka ce za ta biya azumin ne kawai babu menene babu fidya Sheikhul Islam Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala shi cewa ma yayi ala ayyaka bighadin nazar an sababi al-ifṭar ba tare da kallon sababin da yasa ta sha azumin ba yace abinda ake neman ta da shi kawai shine karama yadda mutumin da ya yi rashin lafiya cikin azumi na sati ɗaya, sati biyu, sati uku a tsawon watan Ramadana ya yi rashin lafiya in ya warke ne zai rama azumin haka yake tana daidai da mai rashin lafiya yadda za ke mai rashin lafiya ya rama azumin ba tare da fidiya ba sai dai idan ya samu damar ramawa ta samu sararin rama azumin ba ta rama ba sai ta yi sakaci suka ce idan ta tashi ramawa za ta rama da fidiya a wannan halin nan ta samu damar ramawa ba ta rama ba har lokaci ya fice mata to in ta tashi ramawa za ta rama da fidiya wannan shine bayanan malamai akwai malamai da suka tafi akan cewa mace mai juna biyu ko kuwa mai shayarwa wadda take jin tsoro in ma a kan kanta ko kuwa a kan ɗa da take shayarwa ko kuwa da ke mahaifa babu rama ko a kanta fatatan sun ce babu rama ko a kanta me za ta yi suka ce za ta ciyar ne a maimakon kowace rana za ta ciyar ne a maimakon kowace rana wannan magana ce ita ma ta magabata har da cikin su akwai sahabbai da cikin su akwai turjuman alquran radiyallahu ta'ala anhu arda Abdullah bin Abbas amma malamai sun ce magana mafi inganci shine kamanni ya fi kasancewa tsakanin mai juna biyu da mai shayarwa ya fi kasancewa tsakanin waɗannan mutanen da mara lafiya amma mutumin da ya tsuba ya tufa sosai har yake da bazai yi azumi ba ko kuma mutum da yake da chronic ulcer wanda bazai iya tahammulin azumi ba ko tafata ko ko mutumin da yake da rabin lafiya da la yurja burko babu ranan waraka ba tsammanin ma zai warke ba tsammanin ma zai warke wayannan mutanen su ne za su danga ciyarwa a maimakon kowace ranan azumi ba a neman su da menene garama ba amma kuma mutum ya shayarwa ai shayarwan zai kare mutum ya juna biyu ai za ta haifi abin da take dauke da shi to lokacin da ta samu damar ramawa ta da menene sai ta rama akwai kuskuren da ake yi akwai masu cewa wai akwai halin da za ta zama ce tana shayarwa ko kuma tana da juna biyu sai ya zanto sanadiyar shayarwa ko ko juna biyu da take dauke da shi za ta yi azumi yau ta yi gobe shi sai ta ga cewa ba za ta iya ba akwai wanda suke cewa ba magana magaba babu wani magabaci da ya taba faɗin wannan magana wai mace da za ta iya jurewa ta yi ɗaya biyu ta katse a hanya ta sake farfaɗowa ta yi ɗaya biyu ta katse din nan wai a'a wai hakan bai dace ba wai in ma ta yi azumi gaba ɗaya in ma ta ciyar gaba ɗaya wannan babu wani magabaci da ya taba faɗin wannan magana shi yasa ya kamata idan mutum zai ba da fatawa ya zanto yana da madogara mu ba fatawa muke bayarwa mu muna nakalin fatawa ne ai mu muna yin nakal ne fatawar da ma suna nan nakaltowa kawai muke yi nakaltowa kawai muke kuma zai halalta mutum ya kawo kaulin da malamai cikin ijma'i cikin akwa idan aka ce matsalar nan akwai sabani magabata sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza duk wani wata magana da zan fita daga cikin maganganun magabatan nan bai halarta mutum shi kuma ya fito da shi daga cikinsa. Don haka idan mace za ta yi azumi ɗaya biyu ta huta, azumi biyu ɗin nan da ta yi ya je izata, sai ta tsorata, sai ta dakatar da azumi bayan kwana biyu ta sake farawa, ai wannan shi ne wattaqullaha mastata'tu. Abubuwan da ta kasa yi ranakun da ta kasa yi cikin azumi daga baya ta ga menene sai ta rama amma ba wai ka ce wa mace in ma ta dauki daya in ma ta dauki yin azumi ko kuwa ta dauki ciyarwa ka ba ta zabi wanda kuma zabin nan babu shi a shari'ar musulunci hatta malamai da suka ce mace ciyarwa za ta yi ai sun ce ba za ta rama ba to kai da kuma ka zo ka ce mata za ta yi azumi za ta yi wayan zura na cikin Ramadan sai ta ce a bai za ta yi ba za ta yi ba sai dai ta yi ciyar ta yi abandanin ranakun da za ta yi idan ba ta yi ta bar su sai dai ta yi ciyar ba ka ga kenan ka gutsuro daga can ka gutsuro daga can ka zo gane ne ka zo ka hada wannan shine bayani a takaice ni kuma ma adinullah abin da na fi gamsuwa da shi cikin bayanan malamai shine cewa mace mai juna biyu rama azumi take yi ba ciyar ba domin lalurar da ya hana ta azumi lalura ce mu'akkata lalura ce wacce take wucewa ciki wata tara ta ayyu shayarwa idan tai haulai kamilai shekara biyu ta gama kuma ramawa dama abin da ke faruwa a gama ki take maka malam azumin da ya wuce ina da juna biyu raji azumi ya sake zagayewa yanzu ina shayarwa azumin za su zama nawa za su zama 60 ko kuma su zama 58 babu laifi ai ba ce maki dole ki ta tabu ba wajen ramawa za ki yi shi mutadadiya za ki kuma yi iya yin shi mutafarriqa shari'a ba ta tilasta miki ba shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha warḍaha take cewa cikin wani riwaya wannan hadisin take cewa limakanati min rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin matsayina a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito cikin matarsa wannan ba haramun bane ya zanto ka fito wata daga cikin matarka amma kuma haramun ne ka nuna karkatuwa zuwa ga wata domin a so aiki ne na zuciya jin yayi yau idan ka fito zai yi wa gobe wannan kuma ka fito don haka domin matsayin ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka zanto ba ta samun lokacin biyan rama azumin da ta kanta cikin wata Ramadanin da ya gabata sai ta gaggauta yin hakan cikin Sha'ban, kaga sai da wajen Ramadan da ya kusan dubo, sai ta gaggauta biyan azumin har sai cikin wajen Sha'ban da ke biya. Ba wanda ya tilasta maka cewa azumin da ake binka din nan dole ka yi shi a jere, mubasharatan bayan an gama Ramadan ba ce haka ba. To kaga kenan maganar cewa azumin shekara biyu ya taru a kanka, ya taru a kanki, ba dalili ba ne, ba dalili ba ne na kaucewa rama azumi. Wannan shi ne abin da na fi gamsuwa da shi cikin maganganun malamai, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Wa alaikum salam. Haka wannan ne? Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayh. Allah tabaraka wa ta'ala yace bawa na baya neman kusanci zuwa a gare ni da wani abu wanda na fi so kamar abin da na sanya farilla akan sa. A wannan halin idan baka yi sittu Shawwal ba, Allah ba zai tambaye ka ba. Amma idan baka cika Ramadana ba, Allah zai tambaye ka. Idan baka cika Ramadana ba, Allah zai tambaye ka. Kuma kana da sararin lokacin da ya kamata a cika Ramadana ba, baka cika ba, Allah zai tambaye ka. Amma ya bada shi yasa gaggauta aiwatar da farilla shine abin da ake son mu yi. Gaggauta aiwatar da menene? Aiwatar da farilla. Shi yasa wai suka ga malama suka ce wanda ake bin shi bashin Ramadan babu shi, babu sittu Shawwal. Idan kana son da yi sittu Shawwal ka biya Ramadan, ka fara biyan Ramadan. An fahimci wannan? Duk da cewa akwai wanda suka tafi akan cewa ai qada waqtul qada waqtul muttasa, lokacin ramako lokaci ne wanda yake da sarari, lokacin wannan nazalin kuma lokaci ne wanda yake da kunci. Ba ka iya yin sittu Shawwal a cikin wani wata ba Shawwal ba, sai su suka ce eh za ka iya yin Shawwal. Amma kuma wayannan sai suka dawo suka ce ai manzo Allah sai ce man soma ramadana kuma atba'ahu sittan min Shawwal, duk mutumin da yayi azumin ramadana sa'an nan ya biyo ramadana. Kai yanzu ai baka biyo Ramadana ba, ruwan baka gama azumin Ramadana ba. An fahimci wannan? Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Da wato. Wai. Na tawakkal kuna bi inna Allahu ta'ala. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gode sai mu gaba. Da kai nan kada sai ya rubuta muku wada. Wadanda suka dace da nufin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da tabaraka wa ta'ala ya saka. Idan abubuwan da suka kasance kuskure, Allah tabaraka wa ta'ala ya gabar da mu baki daya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya zaman mu a wannan wajen a kowace rana cikin mizanin kyawawan ayyukan mu na kai. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gabar da mu kurakuran mu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mamatan mu wanda suka riga mu koma zuwa gare shi cikin musulmai wanda muka sani da wanda ba mu sani bayan Allah ta gabar da musu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye da namu karshen. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu baki daya na alkhairi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da girmansa da falalarsa da ƙarfin ikonsa ya zauna da ƙasar mu lafiya. Ya Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya. Ya Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shuwagabannin mu su zama adilai. Ya Allah ka sa shuwagabannin mu su zama masu tsoron ka. Ya Allah ka sa shuwagabannin mu su ba mu haƙƙin mu. Ya Allah ka ba mu daman sauke haƙƙin shuwagabanni. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓe mana ayyukan mu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mana ustazi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake ba mu daman addu'a a wannan waje mai tarin albarka ya haɗa fuskokin mu cikin jannar da sauƙi ta'ala. Hada subhanaka Allahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Akwai sanar. Wa alaikum assalam.